sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Wannan labarin sun yi ne tare da Mahmud Ibrahim Kari. Da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa muku a wannan shirin na daren yau Lahadi 14 ga watan Mayu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi. Amma kafin nan mu koma da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da ɗan majalisar dokoki a ƙasar Turkiya. Zaben na yau shine zai fayyace makomar shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda ya shafe fiye da shekaru 20 yana mulkin ƙasar. Shugaba Erdogan da abokin karawarsa a zaben na yau Kemal Kılıçdaroğlu na bayyana zaben a matsayin wanda yafi kowanne fitar masu kada ƙuri'a kuma wanda ke da matukar muhimmanci a tarihin siyasar ƙasar ta Turkiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gudanar da wata ganawa muhimmiya da shugabannin Jamus a birnin Berlin. Jim kaɗan da kammala taron ƙasar Jamus ta sanar da tallafin dala miliyan 300,000 tare da kayayyakin aiki ga rundunar sojojin ƙasar ta Ukraine domin kifta a samu sukunin mayar da martanin da ya kamata ga sumaman da Rasha ke kai mata. Shugaban Jamus Frank Walter Steinmeier shi ne ya karbi bakuncin Mr. Zelensky a fadar gwamnati ta birnin Berlin inda suka tattauna muhimman batutuwa tare da mashawartansu. Mazauna birnin Khartoum sun ce hare-hare da ake kaiwa a birnin tsakanin bangarorin da ke fada da juna a yau Asabar na nuna yadda mayakan ba sa mutunta batun yarjejeniyar kare fararen hula gabanin ci gaba da hawa teburin tattaunawar tsagaita wuta a Saudiya. Mayakan rundunar sojojin kasar da na dakarun rundunar RSF na kaiwa juna hari a sassan birnin Khartoum a yau Asabar. Ko da yake a ranar Alhamis rundunar RSF da mayakan rundunar sojojin kasar ta Sudan sun ce za su kiyaye yarjejeniyar bada kariya ga fararen hula a yayin hare-hare. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alama an sami kwarekwaren yanayin tsagaita wuta a yankin zirin Gaza inda mutane suka fara fitowa domin gudanar da al'amuran yau da kullum bayan kwashe kwanaki 5 ana musayar wuta tsakanin Falastinawa da Isra'ila. Jimlar Falastinawa 34 ne suka rasa rayukansu yayin da wani Bayahude guda ya mutu a karan battar da tawakana a kan iyakar Falastino da Isra'ila. Mayakan Falastinawa sun harba rokoki da dama yankin Isra'ila na zirin Gaza yayin da sojojin Isra'ila suka mayar da martani ta sama a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP a yankin. Kazalika mayakan na Falastinawa sun sake mayar da martanin rokoki cikin Isra'ila kafin daga bisani a sami yanayin tsagaita wuta a cewar wani jami'in sojan Isra'ila. A yau Lahadi tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya buƙaci a ƙaddamar da zanga-zangar neman 'yanci a faɗin ƙasar baki ɗaya. Mr. Khan wanda aka sauke daga muƙamin sanar firaminista a watan Afrilun bara na fuskantar tuhumar rashawa da cin hanci ko da yake an ba da belinsa a shekaran jiya Juma'a bayan da kotun ƙolin ƙasar ta ayyana kamawa da kuma tsare shin da mahukuntan ƙasar suka yi a matsayin harantaccen al'amari.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato kallabi.
Saboda babu mata masu ilimi a ƙasar Turkey. Ni kuma wannan abin da ya faɗin sai ya min ciwo saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu master kawai an kulle su ne a gida da a duniya. Shi ne abin da ya fi ciwo a yi sai amfani da addini don kai a ce gidan wani yankinka. Wannan shi ya saka ni ne wannan challenge da kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sosai da na sake challenge ɗin wani.
Kallabi Hajiya Hafsat Marshall. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, shirin na yau ya kuma karɓi bakuncin Iretikin Gibe, ya gwagwarmaya kuma 'yar siyasa da ta zama mace ta biyu da za ta wakilci birnin tarayya Abuja a Majalisar Dattijan Najeriya. Kamar yadda muka alkawarta, yau likita za ta dora akan bayanin da take yi kan tasirin barci a rayuwar al'umma. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga jin abin da ya sa kallaban wannan makon ta tsaya takarar gwamna da kuma dalilin ta na yin adabo da siyasa, shirin ya karɓi bakuncin Iretikin Gibe, mace ta biyu da za ta wakilci babban birnin tarayya Abuja a Majalisar Dattijan Najeriya. A wata hira da shirin kallabi, ta fara da bayyana yadda ta fara shiga siyasa da kuma tsayawa takarar majalisa.
Lokacin da na shiga siyasa,
na'am,
matan da ta ita ne sanata a lokacin a FCT, Senator Haira
Gwadabi,
sai ta neme ni, bata san ni ba, sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo, tana so ta bada ticket dinta da bada goyin baya ta je ta neme Senate na Abuja. Shine aka ce to ta neme ni.
Ita lokacin ta sauka ne?
A'a, bata sauka ba, tana cikin Senate a lokacin, amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara. Shine da ta neme ni, sai na ce mata a'a madam, gaskiya ban iya senator ba.
Bakin iya siyasa ba?
A'a, ba siyasan ba ne. En to, ai na taɓa zama senator, ai ban iya, ban san komai a kan senator ba, ba zai iya ba. Sai ta ce ba wanda ya iya, sai ana yi.
Sannan za ka goge.
Shi ne na ce mata, to, shi ne ta roke ni, ta ce in zo yi rajista a kan voting. Shi ne na ce to shi kenan na dawo na je na yi rajista. Da na gama na ce to gani nan. Shi ne ta fara koya mun ina ne ward ɗina don ban sani ba, ina ne nan ga wadda mutane da za ki yi magana da su meme mai. Shi ne na ce mata, madam, ba ni da kuɗi fa. Ta ce ba komai, ba ki a bukatan kuɗi. Shi ne aka take tura mun, ki je nan, ki je can, ki yi wannan, ki yi wancan, ki yi wannan, ki yi wancan, har na zaune ta kira ni ta ce to NNPP Central Working Committee sun yi taro, suka ci meeting, bayan taron suka ce ke za a ba ticket ɗinsu. So ta kira ni zo ofisin haɗu ANPP.
Okay, ANPP a lokacin. ANPP.
Sai na je ofis na haɗu da chairman ɗin da ban san shi ba. Sai shi da kanshi ya gaya min, ya bani waɗansu forms, ya ce to mu je tare, ya taya ni muka cika. Hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben.
Wani shekara kenan?
2003. Da ta bani haka, sai na ce to, na kira mai gida na ce to na samu, ni ne candidate na AMPP, ya ce mun ta da wani kuɗi. Na ce ba, ban bukaci kuɗi ba. Sai ce to, kin san ba mu da kuɗi, ta yaya za ki? Na ce ko dai ban sani ba, bari mu gwada. Sai ya ce mun za a goge kasa da ke. Ce to, da wajen ne zan fara siyasan, bari mu fara wajen. So
an fara gwagwarmayar kenan.
Shi ne ta tara min mutanenta ta bani da kansu, don ban san kowa, ban san ko ina ba a kan siyasa. Ni na ta zama na a gidana tun 1988 da na zo Abuja, amma batun siyasan Abuja ban san komai a kai. So haka muka fara, muje nan ba ni da kuɗi sai za mu je campaign sai in cika pick up the biscuits the sweets ranan farko
yara ake ba kenan
campaign manager ya kalle pick up din yace madam me kenan yace sweets da biscuits yace yace mu me zaki da shi yace ah zan je campaign da shi yace campaign yace sai fashe da dariya yace to mu tafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun bada yaran sweet da biscuit yaran suna nan suna ta murna Abuja sai hiba Abuja sai hiba haka zan yi muka yawo bayan wancan pick up ya kare za mu tafi kuma na ga shi ya je ya siya na ce a'a manager
me ke ka sayan biscuit da sweet
yace za mu yi campaign da shi ni da Nigeria so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa Abuja sun san mu muka ci zaben
a lokacin ma
a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa PDP ne yace sam shi bai yadda a samu shi opposition
a majalisa ba
a seat din ɗan da yake da shi a kujeran gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment nsu suka ce over voting da over balloting does not matter in an election
subhanallah a wannan zamanin kenan kafin ai sabon dokar zabe damu da barista
so sai na sai na ta kallon su da aka yi appealing court of appeal suka ce sab duka maganan da nayi gaskiya PDP ba su ci ba mu je mu sake haka muke ta ja zaben nan kusa shekara daya har da muka je by election haka muka jaye karshen dai sai na bada announcement na ce to uwa sun san ban fadi zaben nan amma dai kawai dai na hakura don FCT ta samu cin gaba
yadda ya faru kenan
ya haka ya faru
to wannan abu da ya faru tsakanin ki da tsohuwar senator ta babban birnin tarayya Hairat Gwadabe me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata ƴan uwansu
yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki in muka ja wanda suke guje muka nuna musu hanya muka ba su goyi baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasa
wannan bayanin na Senator Ireti ya nuna cewa mata suna iya cimma burinsu na ƙara samun wakilci idan suka kama hannun ƴan uwansu mata suka kuma ba su goyen baya za mu ci gaba da haska fitila kan wannan fafutuka kafin mai sallama da kallabin da ta bakunci shirin makonni biyu da suka shige Hajiya Hafsat Marshall ta bayyana abin da ya sa ta shiga siyasa da kuma dalilanta yanzu na cewa akai kasuwa
a lokacin da nayi kokarin shiga takara daga 2003 ne lokacin da Yarima ya ci zaben jihar Zamfara
haka
sai ya zo da maganan shari'a to mutanen mu kuma kin san da masu blindly duk wanda ya fito in yayi magana addini da follow him blindly sai zamana mulkin da ake a Zamfara nan ba na musulunci bane sai na so mu criticize in Yarima a radio ina criticize in shi da abin da aka yi da naga ba daidai ba zan fito gidan radio in yi magana
haka
to karshen ta ina cike ni ce coordinator ta wata kungiya da ake cewa bawo ba maybe kin san ta nishi cewa abin da nishi coordinator din ta Zamfara state to a lokacin ina coordinator din nan sai aka samu case din wata yarinya da ta yi cikin shi kana maman ta yazo ya kawo ta gurin ɗan hijba aka kawo ta gaban Yarima sai aka yanke hukuncin kai mata bulala aka ce karban waɗancan sun yi denying cewa sun suka yi mata ciki har da dattijo wanda yake da ƴaƴa da suka girme ta amma ba a yi musu komai ba sai aka ce ai ta yi musu kazafi saboda haka za a yi musu bulala wannan kungiya da nake cikin ta sai suka kawo ziyara suka kawo mata taimako sannan kuma suka je su ga Yarima lokacin da za su tafi sun ce mun zo mu tafi ta na ce ni in na je zan bata muku haka ku je dai ku suka je suka dawo sai suka ce mun kin yi magana da shi yayi alkawari ba za a yi wa yarinyar nan bulala ba sai ta yayi abin da ta haifa a lokacin tana da dadan wata bakwai to washi gari sai aka yi mata bulala sai kuma suka ce mun sun tambaye shi me yasa a cabinet din shi ba mace ko guda sai ce saboda babu mata masu ilimi a kasan prestige shi ya saka ni kuma wannan abin da ya faɗa sai ya mun ciwo saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu masters kawai an kulle su ne a gida da a duniya su in gane yawa shigari sai na kira Aliyu Mustapha na ce mishi to ina da magana da Allah sai ce min me zaki mama na ce zan fito takarar gwamnan jihar Zamfara bayan na yi wannan announcement din ba irin zagin da ban sha ba har an yi azumi na kwana uku gida na yana fesin masallaci a gusau yana fesin ɗinshi an yi azumi tun daga ranar Friday wani malami daga Katsina ya zo ya ce wata shegiyar mata na duniya wanda tura suka siya suka biya ta zo za ta bata shari'ar da mujaddadi yake yi saboda haka a yi azumi kwana uku shi ne mun albarka da ni da abin nan ɗinku reporter ɗinku Sani Tsahe Allah ya ji kansa da wani kuma reporter ku a Sokoto kusa na manta sunan shi aka yi azumin nan na kwana uku aka tsine mana saboda haka ba abin da ban gani ba a lokaci amma abin da ya dame ni gidana ma a lokacin da tijina ya karye ba yi da makulli halo na ma tura shi kawai muke yi inda an bani kuɗi America ko Ingila sun bani kuɗi a ga gidana haka yan jarida da suka zo su abin nan guardians da wanne na yarba ne da suka zo mun intare suka ce su ba su da security a gidana ba ya za a yi challenge somebody like Liman Bakura sannan in zauna ba security a gidana sai ne jariya ne su an yi security na abin da kowa saboda ina da security na gurinji ne to muna cikin haka muna gogwa ma sai aka samu wani je kai kara gurin sarkin musulmi mace da uncle dina ne da babana sai maciga shi ya so makira na sai ce na ya ta kin jawo rigima ba ka jin magana sai nace baban ya kai sai ce an ce kike zaki takarar gwamna nace masa kwarai baba kuma ina fata zaka mara mun baya sai ce a'a lokacin da mata za su wannan bai zo ba saboda haka in dai mun isa dake ki janye magana ne sai nace to baba na yadda zan janye amma a baya 3 months in tsora ta mutanen nan sannan in so sai in janye sai ce an baki mun gama na magana da shi da daddare sai baba na kuma ya kira ni mahaifi shi ma yi sun da sun da yake cikin yi magana ne shi ma na gaya mishi sai an sani da bashi amma ta kara ta na waka ta kauyuka an kai posters na ba inda ba su shiga ba bayan wata uku dan sai mun was going quietly da Charles
amma
wajen da aka yi na shiga
kin samu karbuwa a lokacin wannan watanni uku da kika
karbu da za samu mutane su especially matasa kin san ba a shari'a ba a siyasa sai da matasa na samu matasa sosai don kullun kofar gida na a cike yake na samu mabiya all over kawai dai iyaye sun riga sun sa baki dole ne mutum ya jani shine kawai
wato kina da masaniya game da abin da ya sa su matasan suka baki goyen baya suka samu kasashen baki goyen baya
saboda injustice da ke faruwa ana tara kudin gwamnati sai a dauka a yi ta irici din mutane maimakon a yi musu aiki sai ka ga mutumin da ko ce ba shi da shi dare ɗaya ya zama mai kuɗi titunan mu ba kyau ba mu da ruwan sha ba magunguna a asibiti in an kai ma maganin gwamnatin tarayya ta bada lokacin asibiti guda ɗaya ne na gwamnatin tarayya in ta bada maganin ma sace shi ake a sayar in ka je sai a rubuta maka sai ka je ka siya so injustice in yayi yawa sannan a dinga ƙarya da addinin musulunci shine abin da yafi ciwo a kai amfani da addini don kai ashe gwamnatin dinka wannan shi ya saka ni ne wannan challenge din kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sosai da na saki challenge din wannan
me yasa kika ce siyasa ta lalace
a siyasar yanzu ai is very dirty ba gaskiya a cikin ta
ba tsafta
ga cin zalimi yawa ga barna da ake sa yara suna yi zai su kashe mutum su dugunta mutum su kona maka gida ba abinda ba a yi abinda Najeriya ta gada ke ne yanzu magana da nake niki akwai yarinya ta ita ce commissioner ko to abin nan dan gudun hijira a Zamfara state wannan zaben da aka yi da matawalle ya fadi yara sun taru sun je gida na za su koma gidan shi ma sai sun mata tsirara saboda gwamnan ta ya fadi to kin ga irin wannan siyasa ina zaka sa kanka a ciki kai ni ba zan sa yara su mun wani aikin banza ba to amma yanzu abin da aka gane kenan a dura wa yara kwaya je su kone kone je su kashe kashe ba abin da za a yi
to me
last election da aka yi ba wata mata aka kona a abin nan ba tsakanin Bauchi da Benue aka zage gidanta aka sa fetur aka banta maka ta huta da ita da yayanta ku suka mutu ai siyasa is not what we are life za ka mutu ka mutukan abin kirki
wa'ansu suna gani cewa rashin samun wakilcin mata a madafin iko da majalisu yana daga cikin dalilan da yasa ake samun irin waɗannan matsalolin da kika ambato a cikin al'umma menene ra'ayinki
kin san ta wani guri matan suna da laifi saboda su ne ba sa mara wa ɗan uwansu mata baya sai kai ka mace ta fito siyasa mata ɗan uwanta sai su ga dan menene za su mara wa mace ɗan uwansu baya saboda haka sai su mara wa mazaje baya amma duk ranar da aka wayi gari cewar mata sun san balu din yan uwansu mata sun san kuma abin da za su iya yi na alheri na kyautata rayuwarsu to ina gaya miki za a samu matan da har za ta yi shugaban kasa ma nan gaba ba mun samu yanzu wanda ta yi contesting gamna ba to matan mu su ya kamata su tashi tsaye su farka san cewa eh in mace yan uwansu ta fito su ba ta karfin da za ta fita ai gogayya da ita amma ba su yi mata daɗin baki ba daga baya su zaga su je su zaɓi maza duddin ana wannan to mace ba inda za ta a Najeriya ko da yake duk da haka dai mun ga Amerika ma sai ɗan shekarun nan muka ga mata na yin wani abin kirki a siyasa.
Haka yanzu daga cikin bayani kikin ce ke kaɗai ce a cikin ƴan uwanki ma baki ci gaba da karatu har kika kai matakin digiri ba amma duk da haka bai hana ki cimma nasara ba a rayuwa domin nasara ba dole sai an ganka da kuɗi ko kuma ka samu wani babban mukami ba wannan abin da kike yi ya ma fi abin da wani da ake cewa ya kai wani matsayin cimma abin da kika cimma gaskiya ba kaɗan ba ne a ce daga wa'annan shekarun har ya zuwa wannan lokaci baki gaji ba me ya kamata mata su
kin san tun da na taso na tarar gidanmu ana kokari kowa yana kokari gwagwarin iyawarsa kuma kaman taimakawa mutane gidanmu wani lokaci ana baki 50 amma komai dare baki suka isa gidanmu za su samu abinci to yawanci halayen da na ɗauka ne daga gida ƙarƙashin guidance na uba da na uwa sannan gidanmu babana matansu uku ne amma in kika shekara zuwa ba za ki gane waye ɗan wannan ba waye ɗan wannan mai gidana har na ayi haifi ƴata ta uku bai san wani yaro ne ɗakinmu ɗaya ba wane ne ba ɗakinmu ɗaya ba to kin ga irin wannan tarbiyya da kyar ake samu ta yanzu ba mu da irin ta yanzu in kika ga an tashi ma gida sai kika ba ma wanda kuka haɗa uba da shi ba sai kika kuna ƙiyayya ɗaki ɗaya ma uwa ɗaya uba ɗaya to mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba kuma ita muka koya wa ƴaƴanmu saboda mun ga abin alherin da yake ciki uwa ta a kullum takan ce mun ki rike ƴan uwanki da kyau saboda ba ki da kaman su in ga miji ne za ki iya canza miji in ƴaƴa ne za ki iya haihuwa wasu amma ɗan uwa ba za ki iya canza ɗan uwanki ba to waɗannan halayya na iyayenmu sun suka ƙarfafa min gwiwa ya ce duk abin da na sa a gaba in Allah ya so ba zan fasa ba sai na kai ga biyan bukata ta.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma za mu dora akan bayanin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano wadda take bayani akan tasirin bacci ga lafiyar bil'adama.
Shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta?
Sleeping sickness wato African trypanosomiasis kenan ƙwayoyin cuta ne suke jawo ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani ƙuda wato tsetsai fly ya cije sa saboda shi wannan ƙudan shi kadai ne yake iya ɗauko cutar ya sawa mutum shine kamar vector kenan kamar yanda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetsai fly shi yake jawo yake sa wa mutum wannan African trypanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewa yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shikenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo yayi ta bacci yayi ta bacci yayi ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci yayawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum yayi ta wannan baccin hypersomnia to yayi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatrist wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yanda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyar nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abun arziki sai kuma ya farka ko ta farka shikenan kuma ba za a iya komawa baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewa ya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu yayi bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wayannan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa bace kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da yaji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan yayi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wanda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai abin da zai nuna wannan pattern din da na faɗa da su idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wani wannan pattern din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa wannan bacci yake to amma fa gashi kuma idan shi biyu to kin ga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala-kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne
shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba
to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewa an fahimci muhimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata
mata a dan duniya
lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za ku ji wata hira da muka yi ta musamman da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a zaben da aka gudanar a Najeriya kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington DC da kuma wakilanmu Hawa Umar da Madina Dauda a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
to sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na kallabi da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, sai Jimbi Hamza da ya kula da sauti ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.